والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بركم الصلاة وأنا يمتينا أتبر والدي داتي بشدة دوت الجمال الآخر shekara ta 1427 bayan hijira, daya ga watan Yuli na shekara ta 2006 miladiyya. Don ci gaba da karatun littafinmu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shi ne darasi na 97. Za mu tashi babu adabil majlisi wal jalis, haka ne ko? Babun ƙarshe da muka karanta shi ne babu جواز الاستلقاء على القفا, باب da yake nuna halaccin yin rigingine mutun ya kwanta akan kiyarsa. Wannan shine karshen abinda muke yi. Yau zamu tashi babu adabil majlisi wal jalil, باب da yake magana akan ladubban wurin zama da ladubban shi mai zaune a wurin. Al majlis, wurin zama, wurin da za ku zana ku yi hira, ko a kofar gidan wane, ko kofar kantin wane, ko zauren wane, ko a kwalon wane, a koma ina ne, duk wani wuri da zai haɗa ka tsakaninka da wane ku zauna don tattauna waɗansu lamurra masu alaƙa da addini ko rayuwa, me ye ladabban irin wannan wuri. Sannan aljalis, abokin zama. Menene ladabin abokin zama game da ɗan uwansa? An ibn Umar radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi ɗan Umar, Allah shi ƙara yadda a gare shi. Abdullahi ɗan Umar ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa, ya ce la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi, kar ɗayanku ya tashi wani daga wurin zamansa, summa yajlisu fihi, dan shi ya zauna a wajen. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar ka zo waje ka ce wani tashi in zauna. Walakin tawassa'u wa tafassahu, sai dai tawassa'u, ku dan yalwata wa ƴan uwanku, wa tafassahu, ku dan matsa, wannan ya buɗa, wannan ya buɗa, har shi wanda ya zo daga ƙarshe ɗin ya samu inda zai shiga a tsakiya, a madadin ya tashi wani shi ya zauna a wajen. Wato wannan ne daga cikin ladabba na wurin zama da ya kamata a ce mun kiyaye su. Amma idan mutum shi da kansa ne ya tashi dan kai, ba kai ka tashe shi ba, to anan malamai sun tattauna akai, waɗansu suna ganin wato bai kamata ka zauna ba. Tawazu shi ne ka taƙaitu a inda wurin da yake shi ne na ƙarshe da ka samu. Waɗansu suna ganin tun da shi ya tashi ya bar maka, to wannan ba ka shiga cikin hali, don hali ɗin shi ne kai ka tashe shi, domin lokacin da ka tashi wa ne akwai wani nau'i na fifita kanka a kansa. To wannan bai halatta ba, ba daidai bane ba. Yakan gadaro mutum da mutum girman kai in ya saba yi yau da gobe, yau da gobe. Wa kana ibn Umar idza qama lahu rajul, Abdullah dan Umar ya kasance idan mutum ya tashi dan shi ya bashi waje, min majalisihi, daga wajen zansa, lam yajlis fihi, shi kan baya zama a wajen, ko kai ka tashi shi ba zai zauna ba. Haka Abdullah dan Umar ya saba yi. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilayhi fa huwa ahaqqu bihi, rawahu Muslim. An karbo hadisi daga Abu Hurairah, Allah shi kare yadda a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yace idan ɗayan ku ya tashi daga majalisi, wata bukata ta sa ya tashi, ya je ya gama biyan bukatarsa sai kuma ya dawo, fa huwa ahaqqu bihi, to shi ya fi cancantar wurinsa. Kamar yanzu a nan muna cikin masallaci, duk mun zauna don karatu, sai ɗaya daga cikin wata bukata za ta kai shi waje, ko dan ya sha ruwa, ko dan ya jaddada alwala, ko dan ya karɓo wani abu, ko ya ɗauko wani abu. Lokacin da ya dawo to a bubbuɗa masa ya je har wajensa da ya tashi, kar wani ya tsare masa waje ya gaje masa waje dan ya tashi. Sai ya fi dama in tashin da ya yi ya faɗa ko an ga alamun cewa ba yi da niyyar dawowa, ya faɗa cewa ba zan dawo ba, to kaga wannan ba za a tsaya jiransa ba. Amma matukar akwai alamun zai dawo, to za a bar masa wajensa. Ko da wani ya zauna, idan ya dawo dole ya tashi ya bar masa wajensa. Wannan ladabi ne cikin ladabba na addinin Musulunci da ya zama wajibi mu kiyaye shi. Kan tabarma ne, ko kan kujera ne, ko kan banci ne, ko kan gargari ne, ko kan ma menene, inda wurin zama ne. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن جابر بن سمرة يتي منكسن جي دم من زوجن عند صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي ديمو يكن زوناني أعند ولي يقولي مسا واتو إندي سامو ƙarshe inda ba kowa ne yake zama, baya cewa sai an bubbuɗa ya wuce can gaba inda za a hango shi. Wannan shi ne ladabin da sahabbai suke yi, kamar yanzu a nan gurin an zo masallaci ana cikin sauraron darasi, sai wani ya zo, to kada ce dole sai ya shigo ciki ya matsanta wa mutane, kada ce sai ya shiga can gurin kuma ya matsanta wa mutane. Inda ya ga babu kowa shi ne ƙarshen inda ba kowa, sai ya shimfiɗa abin zamansa ya zauna, ko ya shirya takalmansa ya zauna a kai, ko ya tsugona, ko ya duk abin da zai, wannan shi ne ya dace da daidai. Saboda idan ya ce sai ya keto cikin masallaci, za a yi ta matsacin yana tsallaka jama'a, sannan hakan yana bayuwa zuwa ga ɗauke hankalin mutane daga sauraron abin da suke saurare. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud والترمذي وقال حديث حسن حديث حسن وانا ابي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال انك قول ابو عبد الله الكنية سكينا سننسى سلمان الفارسي قال ايتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن الله زرادة من سن الله ثبت قريش ياتي لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري. Wannan hadisi na Salman al-Farisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'a, baya da zai mutum yayi wanka a ranar juma'a da niyyar cewa wanka ne na juma'a, wai tatahharu masata'a min tuhurihi, ya tsarkake abin da ya sami iko daga cikin min tuhurin, ya tsarkaka daga abin da ya so ya tsarkaka da shi, wato yayi wanka ya tuda ya kusa da dattin jikin sa, wai dahinu min duhudihi, ya shafa mai shi kaga ya halatta shafa mai, aw yamassu min tibi baitihi, ko ya shafa turaren gidansa, turaren gidan ko nashi ko na matarsa duk ya halatta ya shafa. Sai dai idan turare yake banci na mata ne tsantsa, to kar mutum ya sa dan kare zama kamar wani dan daudu. Amma idan turare dama akwai tarayya tsakanin maza da mata, kowa na sawa, to ko na matarka ko na ƴaƴanka duk ya halatta ka dauka ka sa. Bayan da za a yi hakan, sun mai ya kharuju, sannan ya fita daga gida, fala yufarriqu bayna ithnayn, bai raba tsakanin mutane biyu ba a wurin zama. Lokacin da ya je masallaci, sun mai yusalli ma kutiba lahu, sannan ya sallaci abinda Allah ya rubuta shi zai sallata a wannan yini. Sun mai yunsitu idza takallama al-imam, sannan ya yi shiru lokacin da liman ke yin huduba. Mutum ba zai aikata waɗannan al'amura ba, illa kutiba, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra, face sai an gafarta masa abinda yake tsakanin wannan juma'a da kai juma'ar, zanuban da yake kanana sai akan kare masa shi a sakamakon waɗannan ayyuka. To da me da menene yake cikin ayyuka? Farko yayi wanka a ranar juma'a, sannan ya shafa mai ko turare, sannan ya fita ya je ya zauna bai raba tsakanin mutane biyu ba, ma'ana kar mutane suna haɗe ka ce sai ka buɗa ka zauna a cikin kun gane, sannan kuma ya sallaci abinda Allah ya rubuta zai sallata lokacin da ya shiga masallaci, raka'a biyu yayi, raka'a hudu ne, raka'a shida, goma sha biyu, dozin ɗaya yayi, ya sallaci abinda Allah ya kaddara masa ya sallata. Sannan da liman ya fito yana hudu ba kuma yayi shiru bai ce komai ba, ababai guda biyar idan mutum yayi su, to manzo Allah ce hakan ba za ta faru ba face an gafarta masa abinda ke tsakanin wannan juma'ar da ɗaya juma'ar. Ina ba ta fahimta. To wankan juma'a mustahabi ne bisa ga zance mafi inganci, akwai malaman da suke wajabta shi irin su Ibn Hazm, amma dai zance mafi inganci mustahabi ne, hadisai cikin Bukhari sun nuna haka. Sannan kuma shi ko shafa turare shi ma dai mustahabi ne. Rashin raba mutane guda biyu, wannan wajibi ne, karka raba mutane biyu. Sallatar abinda Allah ya kaddara zai sallata bayan ya je masallaci, wannan shi ma mustahabi ne, ba wajibi bace nafilar da ake yi ta kafin juma'a. Wato sai wannan ya nuna ita hudu a ita sallar nafila da ake a masallaci ranar juma'a ta sha bamban da sallolin da ake kira ar-rawatib, kuma ar-rawatib raka'a goma sha biyu ce a tsakanin dare da yini, waɗanda ake yin su a lokutan salloli daga cikin salloli biyar na yini, raka'a shida lokacin azhar, hudu kafinta biyu bayanta, ko in kaga dama biyu kafinta hudu bayanta, daga nan sai raka'a biyu bayan maghrib, kaga takwas kenan, sai raka'a biyu bayan sallar isha'i, kaga goma kenan, sai raka'a biyu na kafin sallar asubahi raka'a tana fajr, in ka hada raka'a sha biyu. Hadisin Muslim ya ce duk wanda ya zance wannan Allah zai gina masa gida a cikin aljanna. To amma kaga raka'o'in da ake yi na idan an shiga masallaci kafin liman ya fara hudubar juma'a a ranar juma'a, to waɗannan ba su da adadi biyu, mafi karancin abin da za ka yi kenan su ne tahiyatul masjid, wanda zance mafi inganci wajibi ne. Abin da ya ɗori a kan biyu, kayi hudu, kayi shida, kayi takwas, kayi goma ko sha biyu ko sha hudu ko ashirin kai ya halatta, su babu iyaka, kaga su ba su da alaka da rawatib na yau da gobe, don wannan ake bance ne ranar juma'a. Mahallu shahid manzo Allah ce thumma yusalli ma kutiba lahu, ya sallaci abinda aka kaddara masa su zai sallata, kaga babu adadi kenan. Amma idan liman ya riga ya fito an fara hudu ba, to a wannan lokacin raka'a biyu ta tahiyatul masjid kadai za ka yi. Ina fata an fahimta. Daga wannan lokaci kuma ba za ka kara ba akan biyu kenan, tunda ana cikin sauraron hudubar juma'a, don sauraron hudubar juma'a din ya fi karfi ta shar'antuwa sama da sallolin nafilar da za ka shagalta da su a lokacin waɗanda ba tahiyatul masjid ba. Tahiyatul masjid wajibi ce, amma sauran nafilar a lokacin ba wajibi ba ne, sauraron hudubar juma'a kuma wajibi ne, don haka sai a gabatar da sauraro akan shagaltuwa da sallolin nafila yayin da liman ya fito. Ina jin mun fahimci fikihin mas'alar wannan. Thumma yunsitu idza takallama al-imam, yin shiru lokacin da liman ke yin magana, wannan ma wajibi ne, domin idan mutum ya zance to hakan ma ya rusa masa ladar juma'a, sai dai a bashi ladan sallar azhar, kamar yadda hadisin annabi ya nuna. Ko da ko wani ne yake yin surutu kace da shi yi shiru da Allah, to kai kanka baka da juma'a balla tana shi wancan, sai daga bari har sai an gama, shikenan daga baya kai masa wa'azi. A jerin mai muka kawai ba jerin juma'a ba. Rawahu al-Bukhari wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, daga Amr ibn Shu'aib, daga mahaifinsa da kakansa, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace, la yahillu li rajulin an yufarriqa bayna ithnayn illa bi idhnihima, kaga wannan shine ya shafi juma'a da wanda ba juma'a ba. La yahillu li rajulin an yufarriqa bayna ithnayn, ba shi halatta mutum ya raba tsakanin mutane biyu da suke haɗe, illa bi idhnihima, sai da izinin su. Wane da wane suna zaune a majalisin zama, kawai sai ka zo ka ce zaka shiga take su, sai da izinin su. Ida ba sa su suratu, don me zaka raba su? Ba lalle ba sai a masallaci, ko a masallaci ko a wajen masallaci, ko a wurin majalisin karatu ko a wurin majalisin tattauna al'amuran duniya, mutane biyu na zaune sai ka ce Allah ku dan buɗa mun tsakiyar ku nan zauna, dole sai ka ce tsakiyar ku sai sun yi izini, sun yi izini sai amma sai izini ba to bai halarta ba. Rawahu Abu Dawud da Tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa fi riwayati li Abi Dawud la yajlisu bayna rajulayn illa bi iznihima, kada ya zauna tsakankanin mutane biyu sai da izinin su. Sannan kila mutum ya iya cewa wannan ana nufin in su biyu ne kada ya zauna a wajen, kamar wuri da yawa ga waɗansu a can ga waɗansu a can sai waɗansu guda biyu suka gefe guda suna zaune sai ka zo kai kuma ka ce sai ka shiga tsakiyar su. To hadisin yana magana akan waɗannan kai tsaye. To amma idan ana cikin taron jama'a fa, to nan din ma hannun ma ba zai halatta ba, sai dai ka ce su yalwata, in sun yalwata sun bude maka to shiga. Amma in suka ce a Allah shiga can wurin nan muna cikin wani gani ko tattauna wannan kuma sai ka kyale su kenan. Kun gane? وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن من جلس وسط الحلقة, رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلس أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو لعن الله على لسان محمد من جلس وسط الحلقة, قال الترمذي حديث حسن صحيح. هنا حديث ضعيف بتقدر شيء وندي تبغى في عندك أنغانيك إلا حديث يا إنغانت أبنديك نفي ألا أنتي wanda ya zauna a tsakiyar majalisi, kamar mutane sun zauna sun yi da'ira sai kuma ka zauna a tsakiyarsu, don halka din shine da'ira da mutane za su yi a wajen zama. To mutane sun yi da'ira ko don cin abinci ko don tattaunawa ko lokacin da mutane za su zauna su yi da'ira su yi kewaye, to wanda ya zauna a tsakiyar wannan da'irar Allah an ce shi, inda hadisin ya inganta abinda yake nufi kenan, amma hadisin da'ifi. Da haka kenan abinda hadisin ke nunawa ba za mu dauka haka din bane ba, cewa la'anta ta hau kan wanda ya zauna a tsakiyar da'ira. Ina fata an fahimta wannan ne wa wani dan bid'a ilzami yake cewa shi hadisin ingantacce ne, dan mai za a ce akwai hadisi da'ifi, yace idan ka ce hadisin ingantacce ne kai za ka ji jiki sama da ni, yace saboda me nace kuna yin da'ira ta zikiri kukan shimfa da kyalle kuma kuka ce annabi na zauna a wajen, da Abubakar da Umar da Usman da Aliyu duk suna zaune a wajen, sannan Shehu Tijjani ba kuma yana zaune a wajen, to kuma ka ce hadisin ya inganta sai ya shiru a garafin asirinsa shi ne ya ce hadisin da iti, ko kuma ya rushe a ƙidar ya ce ba sa wajen, dole da ya rushe ko dai ya ce hadisin da iti ne ko kuma ya ce ba sa wajen. Mallam Rabi'u Daula ya ce shi bai taba kona wajen dan ya ja kyallen ya ga bai ji nauyi ba. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul khairul majalisi awsa'uha, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin ala shart al-Bukhari. Wato an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah shi kare da a gare shi, yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa khairul majalisi awsa'uha, mafificin majalisi shine majalisin da yafi fadi, wato shine majalisi mafi alheri kenan. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, wato kenan ana son wurin zama da yake da yalwa, ba a son wurin zama kuntatacce, ko kujeru za ka yi a gidanka kai kujeru yalwatattu, ko tabarma za ka yi kasarwar mayal watacciya a madadin a kwantace, wurin zama idan ma ka za ka gina gida inda hali ka yi falo wadatacce, kar ka yi falo a kwantace, an fi so komai ka yi da auki, musamman wannan yanzu da kai mutumin jama'a ne, jama'a na zuwa wurinka da yawa, kar a takudu, amma irin dan falo dan kankani dan kut to kenan baka da mutane ko baka hulɗa da jama'a, ko hulɗar ka ta waje ce kawai daga waje kowa a yi can a yi can haka. Khairul majalisi awsa'uha,
mafificin majalisi shine mafi yalwasta. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin ala sharh al-Bukhari wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man jalasa fi majalisin fa kasura fihi laghatuhu fa qala qabla an yaquma min majalisihi dhalik subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalika rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. An karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah ya ce dukkan wanda ya zauna a wani majalisi a gida ne a masallaci ne a kofar gida ne duk wani wurin zama fa kasura fihi laghatuhu surutansa marasa amfani suka yawaita a wajen shine al-laghat zance marar fa'ida wanda ba zikiri ba ba ya da ilimi ba ba fatawa ba haka kawai harbati an ci ta ci sun ci kasura fihi laghatuhu fa qala qabla an yaqum min majlisihi kafin ya tashi daga wajen sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji hada da godiya da yabo ashhadu an la ilaha illa ant ina shaida babu abin bauta bisa ga cancanta sai kai astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk ina neman gafara ka ya ubangiji ina tuba zuwa gare ka ba yanda za a yi mutun ya faɗi wannan illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi zalik face an gafarta masa irin abin da ya kasance a wannan majalisin nashi na surutan da yayi marasa amfani za a gafarta masa laghat da yayi za a gafarta masa rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. To amma sai dai zantuka da muke marasa amfani a majalisi waɗanda sa iya cutar da mutum a iri biyu ne, akwai wanda sun ci ma haƙƙin mutane, akwai wanda kuma sabawa ubangiji. Yanzu wanda ya zauna yayi ta ƙarya yayi ta kuri yana kawo labarai ba yadda suke ba dan dai ya cinye a majalisin, kaga wannan bai shiga haƙƙin kowa ba, galibi ƙarerayi ne da labarai ba yadda suke ba, amma dan ya kururuta kansa ko kuma dan yayi ta bada dariya, ana ta dariya ko dan ai ta sauraron shi ba a san a tashi idan an je wajen sa. To waɗannan ayyukan ne na sako. To akwai kuma wanda shi kuma ya shiga cikin haƙƙin mutane kamar yi da mutane da giba. To yi da mutane da giba dinnan akwai buƙatar wanda ka shiga haƙƙin saka ne mai ya taimaka. Ina fata an fahimta. Irin waɗancan wanda yake sako ne tsakaninka da Ubangiji, to wannan kafaratul majlis tana da tasiri wajen kankare zunubansu. Amma shiga haƙƙin mutane abu ne mai nauyi matuƙa ƙwarai da gaske. Allah tsare. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دقى أبو هريرة الله شكال الداء قريسي يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن تينا تيوا هكذا نكون كيف ليوناو. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال واتو دقى أبي برزة الله شكال الداء قريسي قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس من ذا الله يا كسنتي ينافتا بآخرة أكرشارة يوسا إذا أراد أن يقوم من المجلس إن يسو يتاشر كمجلس سيبايان أن يهرا يكنتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wato menene Abi Barza ke nufi ya kulu bi akhira, yana nufin a ƙarshe ƙarshen rayuwar annabi, wanda ke nuna ashe hukuncin ba a shafe shi ba, tabbatacce ne har annabi bar duniya yana yin. Fa qala rajulun ya rasulullah, sai wani mutum ya ce ya manzon Allah innaka lataqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha, kai kakan faɗi wani zance a yanzu da can baka faɗin shi. Kana sai manzo Allah ce zalika kaffaratul lima yakunu fil majlis, wannan zancen da kaji kaffara ne na abin da ke kasancewa a majalisi na surutai. Idan mutum ya karanta shi zai zama masa kaffara. To kaga ina daga cikin ladabban majalisi mutum ya kiyaye wannan duk lokacin da zai tashi ya kasance ya karanta wannan kafin ya bar wajen. Rawahu Abu Dawud wa rawahu al-Hakim Abu Abdullah bil Mustadrik min riwayati Aisha radiyallahu anha wa qala sahihu al-isnadi, hadisi ne da sahihi wannan kafaratul majlis. Yana da kyau mu haddatar da ƴaƴanmu, mu haddatar da matanmu da su tsaye. Wa an ibn Umar radiyallahu anhu ma qala فلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مجلس قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. عبد الله بن عمر يتي كدنني manzon Allah zai zauna a wani majalisi ya tashi face sai ya fada waɗannan addu'o'i. Menene su? Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'arana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وانما عبد الله بن عمر يتي دويا النبي زونا اوجي تاشي با تارد يا فتو النبا واتو ان يا زونا سو غوما اوجي to za ka samu so bakwai ya karanta wannan addu'ar kafin ya tashi, kila so uku ne bai karanta ta, so uku ne bai karanta ta ba, ya karanta kamar waccan ta kafaratul majlis. To wannan ma kenan ita ma zikiri ne daga cikin zikirai na wurin zama bayan an tashi kafin mutum ya bar waje. Menene ma'anarta? Ma'anarta Allahumma qasim lana min khashyatik, ya Allah raba mana wani kaso na jin tsoronka. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, irin abinda da shi ne zaka shiga tsakaninmu da ya saba maka, ka babu wani rabo na takawa da jin tsoro wanda da shi ne zaka sanya katangar karfe tsakaninmu da mu saba maka. Dan abinda ke hana mutum ya sabawa Allah shine mai jin tsoron Ubangiji. To ka bamu rabo da nasibi na jin tsoron da zai zama katangar karfe tsakaninmu da saba maka. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, ka raba mana wani kaso na da'a da biyayyarka irin wanda da shi za ka shigar da mu aljannarka, ka isar da mu har mu samu shiga aljanna aikin da'a. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, ka kasa mana wani rabo na yaqini irin wanda da shi za ka sauƙaƙa mana masibin duniya. Duk mutumin da yake da yaqini idan wata musiba ta duniya ta same shi ba ta gigita shi, sai ta zo masa da sauƙi. Yayi rashi ne, yayi asara ne, gida ya kone, mota ta kone, wata asara, wata faduwa a kasuwa, to in yana da yaqini tsakanin shi da Ubangiji, ya san Allah da ya hana shi wannan kuma zai bashi sama da wannan, ya san Allah da ya kwace masa wannan zai iya rubanya masa ninki-ninki akan wannan, sai wannan ya sauƙaƙa masa mai a raɗaɗin ita musiba. Shi ne wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, ka raba mana wani rabo na yaqini irin wanda da shi zaka sauƙaƙa mana musibin duniya kar mu ji nauyin su a tattare da mu. Allahumma matti'na bi asma'ina, ya Allah ka samu more da jin mu. Morewa da ji shine ya zanto kana ji lafiyayyen ji ba sai an yi babban sauti ba, sannan kuma kana jin alkhairi ba sharri ba. Wa absarina, da gannan mu ka samu ji daɗi mu more da ganin mu, ya zanto cewa kana gani ba tangarda a cikin ganinka, kuma kana kallon alkhairi ba sharri ba. Wa quwwatina ma ahyaytana, ka samu more da karfin jikinmu da kuzari ta yadda mu tashi mu kai mu komo, matukar ka bar mu a raye a duniya to ya zanto mun ribata da karfin jikinmu. Ma'ana kar ka kwance ƙarfi a jikinmu ta yadda tashi da kyar zama da kyar sai da sanda ko wani abu makamancin haka, kaga wannan addu'a ce ba ta zama ba. Waja'alhu al-waritha minna, waja'alhu, ka sanya dukkan wannan abinda wato abinda muka ambata cikin addu'an nan al-waritha minna, abinda za a gaje shi a wajenmu ko abinda muka gaje shi. Abin gadar shi ne abinda za ka ci gaba da godiya sa har ka kai mutukar rayuwarka, ba dan ɗanka zai gaje wannan ba, kun gane ko? Waja'al tha'arana 'ala man zalamana, sanya fansarmu, daukan fansar mu akan duk wanda ya zalunce mu. Duk wanda ya zalunce mu ya Ubangiji ga babu damar daukar fansa ko karama mana a madadin mu. Ina fata mun fahimta. Wansurna ala man adana, ka taimake mu akan abokin adawar mu. Abokin adawa saboda dalili na aqida, saboda dalili na addini, shi ake son ka samu taimako a kansa wanda yake kin ka dan kai musulmi kaga ya zama mai shi kenan ya zama kafir mai kin ka dan kai musulmi ne zai zama mu'min amma wanda yake kin ka dan kana da kuɗi wanda yake kin ka dan kana da ilimi wanda yake kin ka dan ka ci zabe wanda yake kin ka dan kasuwarka ta haɓaka wannan a iya samu har mu'min to wannan irin taimakon da za a yi maka a kansa ba irin taimakon da za a yi maka a kan wancan ba ne taimakon da za a yi maka a kan wanda yake kafiri shine ubangiji ta'ala ya rusa shi a madadinka ya karye lakonsa a madadinka ya walwale maka makircinsa a madadinka amma taimakon da za a yi maka a kan wancan duk irin sharrin da ya nufaci ka da shi kare shi nasara a kanka to an taimake ka a kansa ko da shi ba a mayar masa da sharri ba kai ba ka nufin mummuni dan uwanka da sharri amma kana roƙon Allah ya tsare ka daga sharrin dukkan wani ma'abucin sharri sawa'un yana cikin mummune ko yana cikin kafir ina fata mun fahimta dan kar ka dauka tunda yana kina ni ma bari in ki shi dan me ya amfanin ka ki wanda ka so wanda yake kinka a'a ka so shi dan yana da imani kai ibada ce ko da shi baya son ka kafiri kuma ka ki shi tunda baya da imani wannan ibada ce ko da shi yana son ka ba a gina soyayya ko kiyayya akan ganin dama ko ya mun dadi a rai ko akan wani abu da wani ya ma kai ma bari karama babu ki bane ba aqida ce alwala wal bara aqida ce daga cikin aqidun musulunci kakan so mummuni son nashi reshe ne na son Allah da son manzon Allah wanda yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah kakan ki kafiri kin nashi reshe ne na kiyayyar da yake wa Allah da kiyayyar da yake wa manzon Allah kai ma sai kike ki cikin wannan ba dan kai son ka ba kai kadai ko kin ka ba kai kadai kaga fahimtar wannan ba karaman abu bane a yau mutane sukan so wanda yake son su koda yana kin Allah da manzon sa sukan ki wanda yake kin su koda yana son Allah da manzon sa kin ka da yake a matsayin sa na mummuni ba yana kin ka bane dan kalmar shahada yana kin ka dan wata falala da kafi shi kudi kafi shi kin halitta kafi shi karatu kafi shi kaza duk zai iya kin ka kafi shi wadata kafi shi wani abu duk zai iya kin ka dalilin wannan ka kayar da shi a zabi duk zai iya kin ka akan wannan to amma wata kiyayya ce wadda bata aqida ba kiyayya ce wadda manufar ta aikin sako ne shi abin da yake ya taka ba kabiratan minal kaba'ir amma bai fita daga cikin musulunci ba ina jin mun fahimci wannan to tunda ko bai fita daga cikin musulunci ba kai zaka kishi ba zaka kishi ba zaka so shi na daga cikin son ka shine da zaka yi masa ka rinke masa addu'ar Allah ya shirye shi ya daina kino na kiyayya ga mummune yan uwansa ina fata mun fahimci na daga cikin so da zata da zaka yi masa ka gabatar da da'awa gare shi ya daina kiyayya ya daina hasada ya daina nunkufar shi da haka ba a yin kiyayya ko soyayya ta zanto kamar biki yi min in yi maka ƙwaryar da ta je ta zo ba haka ake yi ba a ƙa'idar musulunci Allah ya sa mun fahimci wannan bayani wansurna ala man adana wala tajal musibatan fi dinina ya Allah kar ka sanya musibar mu cikin addinin mu duk wanda aka kare shi daga musiba ta cikin addini an kare shi musiba iri biyu ce musibar duniya da musiba ta addini musibar addini a ka zama tarikus salati wannan musiba ce ta addini musiba ta addini a ga kana bid'a musiba ta addini a ga kana shirka musiba ta addini kana fifita al'ada akan sunnar annabi to wannan kana cikin musiba a addini musiba ce ta addini a ga ka tartake bukabirata minal kaba'ir kamar mutum yana caca ko yana zina ko yana sata yana zalunci yana fashi duk wannan musiba ce ta addini yin amfani da kayan maye duk musiba ce ta me ta addini ita annabi ke roko a nan gurin la taj'al musibatana fi dinin amma musiba ta kafi ta kasuwa baka samu riba ba kayo sari ka fadi duk wannan musiba ce ta me ta duniya ba ta addini ba tana da sauki ita idan kayi hakuri a kanta sai Allah ya baka lada kaga yafi abin da zaka samu na riba din amma waccan ko musiba ta addini wato ba kalmar hasara ba ce ba cikin rayuwa waccan ko ba ta zama hasara sai in mutum yayi fushi da Allah amma ta addini kuwa takan zama hasara ga bawa har sai lokacin da ya tuba taubatan nasuha ina da mun fahimci wannan kaga duk cikin addu'o'in annabi zaka samu akwai hikima la taj'al musibata nafi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina karka mai da duniya ta zanto ita ce mafi girman abu dake da muhimmanci a wurin mu a'a sanya addini shine abin da yake komai muhimmanci a wurin mu ba duniya ba ba motar shiga ba ba gidan zama ba ba kudin da za a dura a aljihu ko a ajiya a susu ba a gida ko a waje wannan ba shi yafi muhimmanci ba a wurinka abin da ya fi muhimmanci addininka, aqidarka, musuluncinka, ƴan uwanka mummunai sun fi komiliyan nawa za ka samu muhimmanci. Yanzu wannan addu'ar ai mun fi kowa bukatuwa zuwa gare ta a wannan zamanin da muke ciki. A yau babban abin da ya fi muhimmanci a wurin da dama daga cikin musulmi shi ne addininsu ko kuma duniyarsu. Duniyarsu abin da mutum zai samu na duniya ko ta hanyar zalunci ko ta hanyar kwace. Miliyoyin kuɗi a kansu mutum ya iya dama ya rusa addini, ya iya fita gidan rediyo ya yi kalmomin ridda a kan kawai an ba shi kungiyar da zai samu miliyan ɗaya ko miliyan biyu. Abinda shaidan zai ce masa furta raddar, idan ka raddar daga ba ka yi su jifari, inna Allah ga ƙorar rahi. Wannan wahayin shaidan ke. Wala mabalaga ilimina, kar ka mayar da duniya ta zanto ita ce maƙurar iliminmu. Duk siyasa idan an tambaye ni ta duniya na sani, amma idan an tambaye ni hukunce-hukuncen alwala da wankan janaba da taimama ban sani ba. Duk labarin ƙwallo idan an tambaye ni zan iya ba da analysis, amma ban san matsaloli na aƙida ba, bana iya bayanin a ƙasabun tauhidus salah, rabe-raben tauhidi guda uku. Duk tarihin wani shahararren ɗan ƙwallo ko ɗan wasan kwaikwayo ko tauraron fim a gida ko a waje ka san shi, amma idan an tambaye ka tarihin khulafa'ur rashidun guda huɗu baka sani ba. Al-asharatul mubashsharun bil janna, goman da aka ba bishara da aljanna duk baka sani ba. Zaka iya bada bayanin yakin duniya na ɗaya a shekara ta nawa aka fara, a wacce aka kare, yakin duniya na biyu a wacce shekara aka fara, a wacce aka kare, wacce ƙasa ta yi wa Nijar ko Najeriya mulkin mallaka, a shekara nawa ta shiga ƙasar, a shekara nawa aka samu ƴancin kai, dukka iya bada bayanin wannan. Amma baka iya bayanin yakin Badar a wacce shekara, menene sababban yakin, menene sakamakon yakin, ko yakin Uhud, ko ghazwatul ashab, al-ahzab, ko gazotu bani Kainuka, ko gazotu bani Qurayza, ko ta bani Nadir, duk baka iya bayani game da tarihin musulunci ko sirrin annabi. Amma duniyar ka idan an tambaye ka yaushe wane ya ci zaɓe, yaushe wane ya faɗi, shekara nawa wane ya mulki, suwaye ministocinsa, duk ka san wannan. To manzo Allah ke roƙo kar ya zama haka. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Kar ka sanya duniya ta zanto ita ce mafi girman abin da yake da muhimmanci a wajenmu. Kar ka mai da ita ta zanto ita ce makular ilminmu. Duniya kawai ya zanto mutane sun shiga ya alamun zahiran min al-hayatid dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun. Wato game da rayuwar duniya komai sun sani, amma idan an tambaye su lahira sun zama gafalallu su san komai ba. Wannan ba hasarar ta wuce nan a cikin rayuwa. Wala tusallita alaina man la yarhamuna. Ya Ubangiji, kar ka ɗora wani a kanmu wanda ba zai ji kanmu ba. Wannan addu'o'in ya kamata mu ci su, domin galibin waɗanda suke kanmu yau waɗanda ba sa jin kanmu ne. Inda suna jin kanmu rayuwarmu ba za su tagayyar ba irin yanzu. Galibin shugabanninmu ba sa wakiltarmu, suna wakiltar kawunansu. Galibin su kujerar da suke kai ba mu sukewa aiki ba, kawunansu sukewa aiki. Galibi. Ma'ana idan an samu wanda suke jin tausayinmu ko suke wakiltarmu, su ne ƴan kaɗan cikin shugabanmu. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da za ka karanta idan ka zauna a majalisi. Kaga wannan yana cikin adabul majalisi. Wato babu wanda ya fi riba a duniya illa wanda yake riko da sunnar annabi, don zai kokari ya haddace waɗannan addu'o'in. Sama da kaje ka samu wani littafin addu'a wanda wani ya je ya zauna a gindin wani rami kawai ya rubuta shi, ya buga, ya kawo kaso kurmi yake fitowa. Na ƙarairayi wanda ba su da alaƙa da Allah, ya ce manzon Allah ya ce. Amma ka duba irin waɗannan. Rawahu Tirmidhi, rawahu Bukhari, rawahu Muslim, muttafaqun alayhi, rawahu kaza. Wannan ai shine kana cikin taskar annabi ko yaushe. Ba ka da shakka kan cewa annabi ne ya faɗi wannan. Amma duk wani littafi da burdun yasin da burdun izawaka da yamu hiya bangon dutse da shashatau da duwaye, waɗannan ƴan tsubu ne makarita suka rubuta. Kuma su jinginawa addini abin. Shine abin da yafi komai illa. Allah ganar da mu. Ba riba irin kana bin sunnar annabi, ba hasara irin kana wajen sunnar annabi. Allah raya da mu a kan sunna, ya kuma kashe mu a kai. Wa Abi Hurairata, haka ne, wa Abi Hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da mutunta ta gare shi, ya ce ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi, ba waɗansu mutane da za su tashi daga wani majalisi, wurin hira ko wurin zama, ba su ambaci sunan Allah ba a wurin, illa qamu an misli jifatihima, face sai sun tashi kamar sun tashi daga gindin gawar jaki, kamar sun tashi da kan gawar jaki. Wa kana lahum hasratan, wannan rashin zikirin da suka yi a wajen zai kasance abin nadama a gobe kiyama. Amma idan ka tashi sai ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, ka fita daga cikin wannan ko ka karanta wannan. Idan mutum ya karanta wannan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, kaga ya kubuta daga fadawa cikin wannan hadisi. Ko idan ya karanta allahumma qasallana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik zuwa kace, shi ma ya kubuta daga fadawa cikin wancan hadisi da yake magana akan duk wanda ya zauna a majalisi ya tashi ba tare da zikiri ba, to kamar ya tashi daga kan gawar jaki ne, sannan hakan zai zama masa hasara gobe kiyama. Ga inda muka tsaya, ba ka ganin hadisi ne a gabanmu, to sai mu tsaya inda hadisi ne. Ba waɗansu ababe da ake ƙara wani lafazza, za ka samu ba ruwa ya yi shi tun da su ba limaman harami ne a maka suka ƙara. Suka tsaya inda hadisi su yadda ko ba haka. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة همار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح سيما كرمتا ينفع. وعنه لمرنا كما زوج أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقاء النبي زرانا منتن الله سبتك لي سياسي ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه, بعد ذلك متانس زونا مجلس هذا بس أم بتشونا الله أتكين سبا, ولم يصلوا على نبيهم فيه قوم سواء النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى فاتي كثنتي وتعينشن حسارة تترسو كونكسو تترسو شين ترى توايا تترسو تكين الدين فإن شاء عذبهم, in Allah ya ga dama ya yi musu azaba, wa in sha ghafara lahum, in ya ga dama ya gafarta musu tunda ba kafirci suke ba. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun. Wa anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, haka daga Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi, dukkan wanda ya zauna a wurin zaman da bai ambaci sunan Allah ba ciki, كانت عليه من الله تيرا, to lallai abin da zai auka akan sa daga ubangijin sa ita ce tawaya. Waman ittaja'a mustaja'an mustaja'an, dukkan wanda yake shingida a wurin wani wuri na kishingida, la yadhkuru Allah ta'ala fihi, bai ambaci Allah a wajen ba, kanat alayhi min Allah tira, shi ma tawaya za ta kasance akan sa daga ubangijin sa. رواه أبو داود وقد سبق قريبا وشرحنا التيرة فيه سنة وانا حديث يرجع قبطة تنبايا أشكو من باب باب الرؤيا, باب ديك مغانا أكم مفاركي وما يتعلق بها دا فين ديك دا علاقة دا مفاركي تو أيوش أكي مفاركي إذا أنا تكم برسي تو برسي قوى ألمر مفوش babbar mutuwa ita ce an zara numfashi a jikin mutum. Karamar mutuwa shi ne ba a zara numfashi ba, amma an zare shi a filin da tare kai ba ka jin waye zo waye tafi a yi magana ba ka ci ba, to anan ake samun mafarki. Shi ko mafarki gaba ɗayansa iri uku ne, kyakkyawan mafarki ga abin da kake so wanda zai faranta maka rai, to wannan kyakkyawan mafarki ne. Ko manzo Allah ce tilka ajilu bushral mu'min, wannan bishara ce ta mu'mini ake gaggauto masa ita. Sannan kuma ya bayyana akan cewa duk wanda ya gane ko aka gane masa ɗin, to duk ɗaya bishara ce. Sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mafarki kashi na biyu, shine mafarki mutum ya ga abin da na sharri, abin da baya so. Manzo Allah ya nuna wannan daga shaytan ne, shaytan ne yake son ya razana ka, sai ya nuna maka abin da baka so. Sai kuma mafarki na uku wanda babu alkhairi ko sharri, wani abin dariya, wani shirme-shirme, abza su ahlam ce ina fata maka, wannan ba ya da wani hukunci da aka tare da masa. Kyakkyawan mafarki idan an gane ladabin musulunci a kansa shi ne, wato ka ɗauka cewa bishara ce Allah ya maka. In ma wani ne ya gane maka dai bishara ce Ubangiji ta Allah ya maka, kuma kyakkyawan mafarki na gaske, wannan ɗaya ne daga cikin kaso 45 na annabta, kamar da manzo Allah bai da cikin hadisi sahihi. Idan ka ga mummunan mafarki kuwa, to shedan da yake son ya razanar da kowa firgitarka, ladabin da aka zana maka a musulunci, to kar ka baiwa kowa labari. Shi ko kyakkyawa, kar ka baiwa kowa labari sai wanda ka san ba zai maka hasara ba. Amma shi mummuna ba za ka faɗa kowa labari, kuma kar ka yi ƙoƙarin fassara shi, kuma kar ka je wurin masu fassara shi, domin idan aka fassara shi zai faru a yadda aka fassara. An gane ku? Haka manzo Allah bai da cikin hadisi. To bari mu karanta hadisai yanzu za su fito mana da waɗansu hukunce-hukunce da suke da alaƙa da mafarki. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ce, wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahari, na daga cikin ayoyin Allah manamukum, yadda kuke yin barci bil-layli, da daddare, wan-nahari kuma ku yi barci rana. Wannan aya ce ta Ubangiji, don lokacin da kake cikin barci baka ji baka gani, kaga wannan aya ce, gashi kuma kana da rai. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو هريرة ناجما زن الله إلا دامت أن الله ثبت قريشينا سوا لم يبق من النبوة إلا المبشرات با أبن دي رجي أتكين أن نبتا سي المبشرات ودن سدنجين أبا بيما سباد بشارة قالوا سي سابسكتي وما المبشرات منين أبا بند سكي باد بشارة قال سي النبي تي الرؤيا الصالحة مفركي كتاوة كذنك كان أبين دكي سو كذنك كان قيام الليل كذنك كاجي أيكم هدي كذنك كاجي أمرا دوني كتاوة مفركي لسكن أبين دكي كونا كتاوة كذنك كان كراتن القرآن كذنك كان مفركي كان ذكري كذنك كان مفركي كان مولب بمالبي كان وعدي كان هتبر جمعة دوني كتاوة عن الأمر دوني سوني مبشرات rawahu al-bukhari. Idan ka gane karka fada wa kowa sai wanda ba zai maka hasada ba. Wa an wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, daga Abu Huraira yace manzon
shine idan yayi mafarki, mafarkin sa ke zama na gaskiya, wato gaskiyar zance shike gadar da me gaskiyar mafarki, to kuma ƙaryar zance zai gadar da me ƙaryar mafarki. Mafarkin ka ya zanto ba na gaskiya bane. Wato da aka ce bangare na cikin bangaren annabta, samun wata sifa ɗaya cikin siffofin annabi na iya mayar da mutum annabi, ko sai ya samu sauran? Sai ya samu sauran. Ko da a duniyar ka aka ce ga ka'idojin shiga zaɓe, shirudda guda biyar ake bukata ka cika. Farko ka zamanto kana ɗan Najeriya ne. Na biyu ya zanto mafi karanci kana takardar shaida kaza. Na uku ka zanto baligi. Na huɗu ka zanto kaza. Sai a ciki duk ka samu guda ɗaya, baka samu kowace ba sai guda ɗaya, sai ka je ka tsaya zaɓe. To balantana siffofin annabta, a ce kashi ɗaya cikin kashi 46 ne na annabta, kai kuma sai ka samu wannan kashi ɗaya, shikenan sai ka zama annabi? Sai ka zama annabi don ya za a koyar gowar kashi nawa? 45, kuma kai baka da su, kaga ba za ka zama annabi ba ke. Ka san ƴan bid'a sukan samu sai su fake da irin waɗannan hadisan wani lokacin wajen waɗansu abubuwa na su, amma in ka fahimci bayanin sai ka huta. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. دغا أبو هريرة يقول من رآني صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام دون دي قلنا سكيم أفركي فسيراني في اليقظة دي سنوزي قلنا أفركي أو كأنما رآني في اليقظة حكم كمريا قلنا أفركي. Inda ya ganna cikin mafarki, to kamar ya ganna ne a farke. La yatamassalu shaytanu bi, shaytan ba ya daukan misali na. To abinda malamai suke cewa nan gure shine, ba wanda zaran kaga wani mutum a cikin mafarki yace ni ne annabi ba, ko kaga wani mutum waɗansu a cikin mafarkin suka ce wancan da ka gani fa annabi ne, ba wannan ke nuna kaga annabi ba a mafarki. A'a, sai in wanda ka gani a cikin mafarkin siffarsa siffofi ne na annabi, kaga wannan na bukatan ka karanta tarihin annabi da sirar sakasin siffofinsa. Idan ka ɗauki littafin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na Imamun Nasa'i, ya yi bayanin siffofin annabi, siffofi na halitta da siffofi na me? Na halayya.
to a cikin siffofin na halitta da na halayya kamar yadda suka zo cikin hadisai sahihai da cikin littafan sira ka san su sai ka ga wani da irin wannan siffofin a cikin mafarkinka to tabbas annabi ka gani dan shaydan bai isa ba ya dauki kamannin annabi a jikinsa kaga siffofin halittar kuma suna nan a bayyane ba a boye suke ba sai ka tsikiya ne ba dogo bane ba gajere bane ba balarabe ne fari amma farinsa na karkata zuwa ga jajajaja yana da karan hanci yana da wushiriya sallallahu alaihi wasallam yana da saje hada da gemu tsakanin sajensa da gemunsa baya da fulfular da ta wuce kwaya 20 ko 25 kamar yadda ruwaya wata ta nuna kaza wata ta nuna kaza cikin mafarki da komai amma gaba ɗaya sajensa da gemunsa fulfura ce gaba ɗaya babu bakin gashi a jiki yi ce ni ne annabi ya zama annabi to kuma sai ka gan shi da gemu a daidai na amma babu saje ya zama annabi to sai ka gan shi babu gemu babu saje yi ce shi ne annabi ya zama annabi ba annabi bane ko ka gan shi gajere kaga ba annabi bane ba ko ka gan shi dogon da ya wuce misali ba annabi bane ba ko ka gan shi bakin fata ba balarabe ba ko ka gan shi da dakwashashshen hanci ko ka gan shi hakoransa a hada babu wushiriya duk ba annabi bane ba wannan lalle sai ka gan shi da siffofin da littafan sira da na hadisi suka nuna su ne siffofin annabi waɗanda sai ka gan shi suka yi bayanin ga yadda yake to sannan ne zai zama annabi ka gani shi annabi bai ce ba shaydan baya yi mankariya cewa shaydan baya yi daukan kamanni na lokacin da shaydan ya nuna maka wani gajeren mutum ya ce shine annabi to kaga a nan gurin wannan mutumin ba annabi bane ba dan haka ya zama ƙarya ce shaydan ya maka annabi bai kore shaydan ya masa ƙarya ba amma ya kore shaydan ya yi me ina cika wannan ina jin fahimtar wannan shine sirrin mas'alar عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دقى أبو سعيد الخدري الله شكاره دا أغريس أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الله سبت أغريس هنا تيوا إذا رأى أهدكم رؤيا يحبها إذن تيمكو يدو مفركين ديكي سو يقى أبن ديكي سو يقى نسك مفركي فإنما هي من الله توانا دقى الله دي فليحمد الله alaiha ya gode wa Allah idan ya tashi ce alhamdulillah alhamdulillah idan yake kyawun abin da yake so wal yuhaddith biha wa fi riwayatin fala yuhaddith biha illa man yuhibbu wal yuhaddith biha man yuhibbu a wata riwaya kenan ya labartawa wanda yake kauna a wata riwaya kuwa wala yuhaddith biha illa man yuhibbu kar ya labartawa kowa sai wanda yake kaunarsa wa idara ghayra zalik idan mutum ya ga mafarkin da ba wannan ba fa mimma ya karhu cikin dangin abin da yake ki fa inna ma hiya min ash-shaytan wannan daga shaytan ne fal yasta'iz min sharriha ya nemi tsari daga sharrin abin da ya gani wala yadhkurha li ahad kar ya ambatawa kowa labarin mafarkin sa ko da matar ka ce ka je na yi mugun mafarki ce menene naga kaza kar ka bada labari gum zaka yi kai isti'aza fa innaha la tadurruhu idan har mutum bai labarta wa kowa ba sannan kuma yayi isti'aza to wannan mugun abin da ya gani ba zai cutar da shi ba kaga dafa inka daga sharrin abin shine me abu biyu kar ka labarta wa kowa sannan kuma kai me isti'aza wannan shine hirzin ka daga sharrin abin me yasa ba a san ka fada wani dai idan ka fada wani zai iya fassarawa to in ya fassara aka yi kuskuren fassara sai ta je ta zama ba haka ina fata an fahimta kaga mutanen annabi Yusuf guda biyu da suka ce kurkuku qala ahaduhuma inni arani asiru kamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si kuma zan ta'kul at-tayr min nabina bi ta'wili inna narak kaga da suka fada musu suka ce kuma ya fassara yana fassara kuma abin ya faru dan yayin yace amma ahadukuma fa yasqi rabbahu kamra wa amma al-akharu fa yuslabu fa ta'kul at-tayr min ra'si dan ku zai fita daga kurkuku zai koma wajen uban gidansa yana shayar da shi giya dama mai baiwa ubangidansa giya ne ɗaya daga cikin ku kuwa za a fulle masa kai tsuntsaye su abin da tsunsa ba ta akula tsoro mai ra'asa za a tsire shi tsuntsaye su rika cakar kansa suna ɗayan ya zo yana neman ya janye babu yadda za a yi ce a ƙuzirar amurin da zai yi ta tafiya al'amarin da kuka neman fatawa daga anzartar su manzo Allah ya faɗa cikin hadisin turmizi ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'bad fa idha 'ubirat waqa'at. Yace mafarki yana kan fuffuken ko yana kan kafar tsuntsu ne, matakar ba a fassara shi ba, da an fassara shi ko to zai faru da aka fassara shi. Kaga idan masu bala'antuwa da su idan sun yi mafarki sai sun je an fassara musu, idan ba aka yi fassara ba daidai ba sai ya faru. Kaga akwai matsala kenan. Manzo Allah ce mafarki yana rataye da kafar tsuntsu, matakar ba a fassara shi ba. Cikin fassarar da malamai suka bayar na cewa ma'ana yana rataye da kafar tsuntsu, ma'ana idan ka kyale shi kila abin ya faru akan ka, kila ya faru akan wani, amma da zaran an fassara maka shi to akan ka zai faru. Yadda ka san tsuntsu yanzu yana kan wannan bishiya, da an tashi fa, da an jima ya tashi ya koma kan wancan, da an tashi ya koma kan wancan, kai a cikin bishiya ɗaya ma sai ta canja reshe. To haka mafarki yake, ko kai ka gan shi indai ba a fassara shi ba, zai iya tashi daga kanka ya fada kan wani, ya fada kan wani, ya fada kan wani. Amma da zaran an fassara shi, manzo Allah ya ce to sai yawo. Ashe ladabinka na idan ka yi mummunan mafarki shi ne karka baiwa kowa labari, karka je kuma ka nemi fassara a wajen wani. Wani abi Qatada ta radiyallahu anhu kala kala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga Abu Qatada al-Ansari Allah shi kare da gare shi, yace manzon Allah yace ar-ru'ya salihah, mafarki sahihi ko mai kyau, a wata riwaya ar-ru'ya al-hasana, kyakkyawan mafarki min Allah, daga Allah ne, wal hulum, mummunan mafarki shine al-hulum, na firgita, na duka, na wahala, min ash-shaytan, wannan daga shaytan ne, fa man ra'a shay'an yakrahuhu, idan mutun yaga abin da yake ki, falyanfus an shimalihi thalathan, yayi tofi a hagun dinsa sau uku, wal yata'awwaz min ash-shaytani, kuma ya nemi tsarin shaytan, fa innaha la tadurruhu, hakan ba zai cutar da shi komai ba. Muttafaqun alayhi. An-nafsu, abinda ake nufi da an-nafsu, nafkhul latiful lariqa ma'ahu, wato tofi dan kankan kadan ba tuf da karfi ba, a hankali ba tare da yawo ba. Wato yayi isti'aza, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya tofa a hagun dinsa har su. Kun gane ki? Manzo Allah ce in yayi haka to da izinin Ubangiji wannan abin da ya gani ba zai cutar da shi ba. Muttafaqun alayhi. Wa an Jabir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, daga Jabir dan Abdullah, annabi sai da mutun Allah tabbata gare shi, yace idza ra'a ahadukum ar-ru'ya, idan dayan ku yaga mafarki, ya karahuha, irin wanda yake ki, falyabsu qan yasarihi thalathan, yayi tofi a hagun dinsa sau uku, wal yasta'iz billahi minash shaitani thalathan, yayi isti'aza sau uku, wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi, ya canja daga gefen da yake kwance a kai. Wannan hadisi kamar wancan yake, abinda da yake nufi tofin a haɗe da isti'aza ne. Isti'aza ka tofa, ɗaya isti'aza ka tofa har sau uku, to kuma sai ka juya, inda kana kwance a ɓangaren jikinka na dama sai ka juya hagu, inda kana hagu sai ka juya dama. To ta iya yiwuwa kuma da ka koma ka juya ɗin kuma sai ka ci gaba daidai mafarkin mummuna, to a lokacin in ka farka to sai ka tashi ka yi alwala kafin ka sake komawa bacci. In ka yi alwalan nan akwai buƙatar ka sallaci nafila ko da raka'a biyu, to in ka koma ka yanke da shi kenan insha Allah. Dan ya danganci nau'in shaitanin da ya zo ya saka mafarkin. Akwai nau'in shaitan ɗin da kai in ka yi isti'aza zai gudu, amma da ka yi shiru zai dawo. Akwai wanda da ka yi isti'aza ya gudu ba zai sake dawowa ba, ya tafi kenan. Shi yasa isti'aza da juyawa da ɗaya gefen ƙaramin shaitan, to shi kenan wannan ya tafi kenan. Amma ifritun middle jinni ke da sai ka alwala ka yi sallan nafila da gari. Da haka wani hadisin ka zama ka yi alwala ka yi sallan nafila. Ina fata an fahimta. Rawahu Muslim. Wa an abil asqa wasilat ibn al asqa radiyallahu anhu, daga abul asqa shine wasila ibn al asqa, Allah shi kare da gare shi, kale yace قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مازال ترى da mutun Allah tabbata gare shi yace inna min a'zamil fira, na daga cikin mafi girman ƙarya, mafi girman ƙarerai, domin alfira jam'in na alfirya, alfiryatu ƙarya, alfira ƙarerai da yawa, na daga cikin mafi girman ƙarerai an yadda iyar rajulu ila ghairi abihi, mutun yayi da awar danganta kansa zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba. Mutum ya danganta kansa zuwa ganin mahaifinsa ko wan mahaifinsa,
dai sai da ganin yare ne matsayin mahaifinsa, matsayin kanin yafi, matsayin wan yafi, to wannan yana daga cikin mafi girman ƙarya.
Aw yuriya aynahu ma lam tara, ko ya nuna wa idansa abinda idan bai gani ba,
wato ya ce yayin farki kaza bayan bai mafarki ba, ya ji wani ya ba da labarin yayin farki an yi dariya, shi ma sai ce ni ma wata rana na yayin mafarkin kaza, to wannan yana daga cikin mafi girman ƙarya, in ji manzon Allah.
Aw yaqulu ala rasulillahi ma lam yaqul, ko ya jingina wa manzon Allah abinda manzon Allah bai faɗa ba, yawa manzon Allah ƙarya kenan.
Duk waɗannan suna cikin mafi jerin mafi girman ƙarya. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito shi. To abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah sa mai tarayya cikin lada, wannan muka kure ko mun bijita Allah shi ya tsima. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Na faɗa maka juma'a hukuncin da daban, sun rarrabe hukuncin da daban, kuma kamar yadda mu baya, me yasa na ware rane ko daban ne magana a kan raka'a 12, na ware juma'a na ce amma ita ga abin da za a yi, yana kamata kamar yadda ni baya. Wa'alaikum salam. Duk ɗaya ne, giba ita ce sunnawar mutum, sunnawar mutum kuma shi ne giba. Na'am. Lace me? Ba gaskiya ba ne. Asali ma bai da asali lace ayoyin Alkur'ani kamar irin wannan. Kwalliya ce kawai. Bai da asali cikin addini. Me kake so in faɗa sama da haka? Idan kana son ka kori aljan sai ka karanta suratul baqara, amma ba karatu ta ba. Ya kamata kowa ya tashi, dan mutum dai ya karanta bai wadatar da sauran ba, sai dai shi addu'a na rufe taro da addu'a, baya zama al'ada a kowane taro. Wani lokacin sahabbai suka yi, wani lokacin ba sa yi, mayar da shi koyaushe, to sai ya fitar da shi daga asalin abin da ya kamata. Alaikum salam. Sallarsa, kasancewar yana cin riba baya nuna cewa baya da sallah, sallarsa daban, cin riba ɗinsa daban. Naji ai na yadda yana cin riba, shikenan sai ka ce baya da sallah dan yana cin riba, hukuncin sallarsa daban, hukuncin cin ribarsa daban. Ka fahimta? Banji ba. Idan abin kabbara ya kama ya yi bai laifi ba, amma dai ba a son ya so ake yi shiru, don akwai lokacin da kake abu ba da niyya ba. Kabbara ko tasbihi mutum ce subhanallah yawanci yakan faru ba da niyya ba, emotion ne, baka san yadda kake, ba bisa ga zaɓin ka bane. Amma in kana da zaɓi baka san lokacin da ka san lokacin da ka iya kin yi, to bai kamata kai ba. Na'am. Alaikum salam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ta tabbata cikin hadisi, amma iyakance adadi 450 shine baya da asali cikin hadisi. Za ka karanta ta duk yadda ka ga dama, mutum na yinta ne idan yana jin tsoron wani abu da zai same shi, ko waɗansu suna kulla masa abin da bai sani ba kansu cutar da shi, to sai ya waye hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ita annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da mutanensa za su jefa shi cikin wuta, kamar yadda hadisi ya nuna cikin hadisi sahih Bukhari. Ita sahaban annabi suka faɗa a yakin Uhud, Allah kuma ya taimake su. Mai tambaya daga cikin tambayoyin da ke rubuce ke cewa ina son a gaya min dalilan da yasa ake samun saɓani tsakanin malamai. Wannan ai lacca ce guda, ba fatawa yake a wannan ba, sai dai a faɗa ma littafi ka je ka nema ka karanta, ko ka nemi wanda ya fi ka iyawa ya karanta maka. Amma ba wai a cikin fatawa ake ansa wannan ba. Akwai littafi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mai suna Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam, Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam, kawar da zargi dangane da mashahuran malamai. Idan ka ga sun wani ya saba wani karka zarge shi, to a cikin wannan littafin Sheikhul Islam ya bayyana sababba da ke kawo sabani a tsakankanin malamai, kuma duka ana magana akan malamai din waɗancan na da mujtahidai, ba mu ne yanzu ba, mu ne yanzu ba malamai bane, ba almajirai ne, ɗaliban ilimi ne, dan dukkanu ba mujtahidi, sai dai mutum ya zama muttabi'i, ya karanta abinda waɗancan suka ce, ya ga dalilin wane ya fi gamsar da shi ko ya fi ƙarfi ya riko da shi, amma ba shi ya yi ijtihadi da kansa ba. Ina fata mun fahimta. Rafa'ul malam anil a'immatil a'lam, wannan shine littafin da idan mutum ya karanta zai ga sababba da ke kawo sabani a tsakanin jigajigan malaman da suka shuɗe baya a tarihi, ta yadda kar mutum ya aibata musu in ya ga sun tafi akan abu haka. To duk wannan waɗanda Ibn Taymiyyah ke magana sabani ne wanda yake akwai yiwuwar yayi a yi shi, dan akwai abin da ke sabanin da akwai yiwuwar ya faru, akwai sabanin da ba yiwuwar ya faru, kawai wani ne ya zo ya saba da ganganci. Idan aka ce ga nassi, ba ya halatta wani ya zo saba wa nassi kawai don san zuciyarsa, kuma ya san nassi. Wannan sabanin sa ma bai kamata ka hikaito shi ba in ka tashi ba da bayani. Ina fata an fahimta. Idan wani ya zo ya kawo bid'a, wani ya zo ya rushe ta, to ba ma ya cikin da'awa ka kawo wanda ya kawo bid'a, dan sabanin sa ba abin kidayawa bane ba. Malamai suka ce walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu wajhun min an-nazar, ba dukkan sabani bane ba ake kidaya shi ma a matsayin sabani, sai sabanin da yana da dan masakada a shari'ance, wanda bai da masakada ko fadin sa ba a yi dan bata lokaci. Allah ya sa mu gane. Sai dai wancan littafi ne Ibn Taymiyyah, ba kowane karamin dalibi bane zai iya karanta shi. Karam bari in gama mana, bari in gama mana, karamin littafi ne ba babba ba, amma larabcin da ke cikin sa yana da karfi, kuma tunda ya magana akan ka'idoji na ilimi masu karfi, dole idan mutum ba yana da ido sosai a fagen ilimi ba, ba lallai bane dan ya karanta ya fahimta gaba ɗaya. Da haka idan mutum ya karanta ya ga ababun da bai, kuma sai mutum yana da waɗansu muqaddimat na usulul fiqh ko mustalahul hadith, za su taimaka masa ya gane littafin. Sannan idan mutum ya karanta bai gane ba, yiwa kansa adalci shine nemi wanda ya dora shi ilimi ya fahimtar da shi, kare ya je dan abin da bai fahimta ba ya je ya gina a gurgurar fahimtar sa, ya ce Ibn Taymiyyah ya ce kaza, ana ake samun barna a cikin fagen ilimi. Me kace? Ya hakura shikenan. Raf'ul malam anil a'immatil a'lam, shi yasa ne cewa me ta banji ba kana roƙon aime wa ai lata akan sabanin malamai. Zan ba da shawara ga sauran ƴan uwa, idan wani ya samu dama zai iya baiwa mawdu'in haƙƙin sa sama da ni, sai wani irin wannan tattauna ake ai shawara tsakanin ƴan uwa. Amma yana da kyau sosai da sosai. Wannan kuma yana tambaya dangane da ƙanwarsa, mijinta ya rasu, tana cikin takaba daga yin kwana 40 sai ta ci gaba da zuwa makaranta. Ya halatta bai halatta ba, don takaba ba kwana 40 bane takaba, takaba wata hudu ne da kwana 10, kuma bai halatta ta ce za ta fita ta je makaranta ba har sai ta gama wannan kwanakin takaba. Zama a gida ɗin ibada ne, haƙƙi ne na miji, kuma ibada ce ta Ubangiji, da haka ba a sabawa, dole sai wannan kwanaki sun kare. Satin da ya wuce kayan maganar fatawar matar da mijinta ya suke ta so biyu, kuma har ta je ta sake yin wani aure, wani malami ya ce wai ina dalili, shi malamin ina dalilin sa, ya kawo dalilin sa mana, sai ka zo ka tambaye ni dan ni ka raina, shi ka je ka tambaye su mana, ko shi ya zo da kansa mana. Asa ko mashiririta da zaka ba su fatawa, amma su suna son sai ka faɗi yadda suke so. Kila shi ne ya saki matarsa saki biyu ta je ta aure, yanzu ya dawo da ita kuma sai ya saki na uku, kuma yake son ta ci gaba da zama. Wallahi ka koma da ita kayan zina, na faɗa ma gaskiyar abin da nake imani da shi. Idan za ka je ka faɗa malamin da yake faɗa ma irin abin da kake so, sai ka je ya faɗa maka, kar ka ƙara tambaya ta nan gaba. Ka je ka faɗa wanda zai faɗa ma son zuciyarka, biskar kawo daukin son zuciyarka, ka je ka gaba da Ubangiji, inna rabbaka labil mursal. ma ka je ka tare da shi a zuwaransa shi idan ya ishe zo ne ya tambaye ni dalilin shi malamin. Gwamnati take ba da bashin noma idan shekara ta yi za ka ba da percentage dukkan 100,000 za ka ba da 8,000. Wasu suka ce mu karɓa larura ce. Larura ce ka ci haram? Don Allah mai dai abin da yake. Wannan dai riba ce. Kuma tun da gwamnati take barwa abu ne mai sauki ku haɗu adadin mutane masu yawa ku je ku ce a cire wannan ribar tun da dai jihar da ake yin jihar shari'a ce. Idan karamar hukuma ce ku cika a local government. Wato tsayar mutanen mu abin da ya kamata su yi ba sa yi. Yanzu ka ga wannan shi ne abin da mutane za a samu mota 10 su zo gidan gwamnati ko su je ofishin commissioner na ma'aikatar aikin gona ko su je secretariat ta local government ko su je kofar hakimi su kashe yini duk su yi wannan. Amma ba za su yi wannan ba. Lokacin ɗan siyasa yake son ya ɗauko su haya sai a je a rarraba musu naira 100 a kwaso su ko mota 100 ci. Zo suna kwana a waje suna fitsari a kan titi suna shan rake suna cin amaro ba lada ko bukatar su ta duniya ba za ta biya ba. Mutanen da suka zama arha irin waɗannan ai wato kullum kaga mutanen mu sai ka ji tausayin kanmu. Rashin wayewar mu ya kai matuƙa. Abinda shine za mu yaƙi ba za mu yi ba sai abinda yake shirme sai a zo a same mu arha. Zai da aka ce wani shugaban siyasa zai zo nan gurin gwamnati tana son ta tara masa mutane daga local government. Sai a ce to daga kowace local gama ana son bas 10 ko bas 15 ko bas 20. To sai a baiwa wani kungiyar wannan kowane mutum daya misali naira 1,100 shi idan yaje dukkan 1,100 sai ya rike 500 sai ba kowane mutum daya 500 shi ma wakilinsa na can na karamar hukumar ya dauke 100 na kai ko 200 na kai kowane mutum daya a kawo shi a 300 ka fakewa mutane shigo ya shafa kansa bula yana yawo a cikin gari bai ma san inda zai je. Babu lada ko na sisun kobo a cikin dan ba jihadi yayi ba ya yi shirme ya bata kansa lokaci ya zama arha baya da yanci wannan haka mutanen mu suke. Amma yanzu ba za su iya yin wannan gungun ba ba tare da wani kone-kone ko zage-zage ba su yi gungu mota 2 ko mota 3 a gasa a secretarial local government. Abinda ya kawo mu shine bashi da aka kawo mana zai taimaka mana amma ruwan da aka sa a cikin mun tambaye malamai sun ce haramu ne inda halal ne ko nawa kuka ninka mana za mu biya amma kasancewar haramun ce muna ganin ba za mu yi wannan ba. Kuma matukar ana son mu bayar da goyon baya kuma a nan gaba idan an zo a samu ƙuri'unmu to shi ne a cire mana wannan abu. Yanzu wannan mota nawa ake buƙatar ta je local government don a cire wannan daga mota 3 zuwa sama to balantana za ku iya kawo mota 20 waɗansu su tawo a ƙasa kai abin ba zai fi barazana ku je ƙofar hakimi ku taru sannan daga ƙofar hakimi ku tafi local government din a ƙasa. Ba wani zage-zage ba hayaniya kun cika sakarateriya shamin ya fito ko wani ya fito ga wani sai ku hira ku samu wakilin tuska ku hira ku samu yan freedom wanda komai za su faɗa ku hira shikenan magana ta kare fa. To amma mutanen ba wayewar ka sai mu je mu yi ta shirme ba wani dalili da zaka ce wai larura bayan kana da yadda zaka yi abin a yafe maka shi a cire shi ma ya zama doka an cire shi ba ku ji wani da yanzu sun fara aiki da shari'a sun cire irin wannan bashi da ruwa. To tunda haka dai dan me a kota karamar hukuma za ta ce ba haka ba. Ba ka da hujja a gaban Allah in ka shirba ka shirba kuma Allah ya tsinewa wanda suka shirba har guda hudu da wanda ya bayar da wanda ya karba da wanda ya rubuta da wanda ya shaida dukkan su manzo Allah ka hada su cikin tsinewa. Hadisin nan cikin gurugul madadu kar ka je nesa abinda duk zaka iya ka ki kuma sai ka zo ka ce larura a wata larura. Ba matan annabi guda nawa ne yanzu kai har yanzu baka san matan annabi guda nawa ba Allah shirye ka sannan guda nawa aka saukar da alqur'ani a cikin dakunan su kuma su wane ne wannan ba fatawa bace ba ka koma makarantar ka je ka shiga makaranta ka karanta ka duba littafin qurtubi cikin tafsirin ya ayyuha annabiyyu qul azwajaka in kuntum turidul hayatad dunya ka duba ibnu kasir da sauran wurare zaka gani. Amma ka tambaya a islamiyya kuma sai ka zo mu baka ansa a nan gurin wani ka cewa wani malami ya ce kar a ce kalmar ubangiji zai ta faɗa ni kuma zan faɗa ya halatta a ce kalmar ubangiji wani malami ya ce bai halatta ba sai baya da hujja. Wannan magana shekara 15 ana magana daya kan wanda ya saki tambaya ta wannan tambayar ko na gani zan yaga takarda. In ka gamsu da hujjojin wanda ya ce karka faɗa karka faɗa, amma karka lizunta min cewa ni kuma sai na gamsu da wannan hujjar bayan aure na ba hujja ba. Na san shekara 17 da suka wuce a shekarar 1990 chip aka tattauna wannan matsalar tsakanin shi malamin da yake cewa ba za a cewa Allah Ubangiji ba da malam Bashir Haruna. Malam Bashir Haruna dattijo ne haka, muna tare da shi a cikin da'awar suna, ya karanta a Sayan daga baya tafi jami'an Nijar ya karatu ya dawo yanzu yana Hadejia na karantarwa. Tattaunawa da suka yi a kaset, ni da sauran ɗaliban ƴan uwanmu ba za mu iya kawo hujjojin da malam Bashir ya kawo ba na ka'idojin Hausa da ka'idoji na harshen Larabci da ke nuna kalma ta iya yawa a asalinta tana bada ma'ana, daga baya a bata wata sabuwar ma'ana ba ta da ba, to ana gina mutane ne akan hukuncin ma'anar ta biyu ba ta farkon ba, da ita ake yin hukunci ko a cikin Qur'ani ko cikin hadisi. Sai wani ya zo ya ce waccan ma'anar ta shekara 200 ko 400 ko 500 ko kafin zuwan musulunci wadda ita ake yin amfani da ita, dole wannan ma'anar ita ce idan ka faɗi kalmar a yanzu bayan musulunci ya zo kuma za ta bada wannan ma'anar. Wannan ya zama kuskure, wannan ya saba ka'idar ilimi, kwata-kwata ba ilimi bane ba, wannan ya saba ka'idar ilimi. Ko a Larabci ko a Hausa ana samun wannan bambance-bambancen tsakanin tsohuwar ma'ana da sabuwar ma'ana, duk wanda yake bincike akan ka'idojin yare ya san wannan. To kuma baka daukan ka'idar wani yare ka gina wa wani yare, kowane yare yana da ka'idojinsa. Yanzu ka'idojin Nahawu baka hukunta su, baka hukunta harshen Hausa da su, sai in Nahawun Hausa zaka bi. Ka'idojin Nahawun Larabci baka hukunta Turanci da shi, sai in ka karanta kuma Nahawun kuma Turanci, shi kuma ɗabi'ar yaren daban, ɗabi'ar yadda ake sarrafa kalmomin daban. Ina fata mun fahimta. To waɗannan su ne irin abubuwan da ya kamata a abun nan, don ban manta ba cikin kalmomin da ya kawo musu irin su makaɗin sarki, menene ɗin kaza, ya ce yanzu da aka ce makaɗin sarki na nufin wanda yake kaɗa sarki ko wanda yake wa sarki kiɗa. Sarki yake kaɗawa a matsayin ganga ko kuma na yi ta neman kasa ɗin ina da shi ya fata. Wato sun tattauna mai tsawo, wallahi mai ban sha'awa ƙwarai da gaske. Malam Bashir ya yi ƙoƙari ya kawo hujjojin da duk ya kamata a kawo na ka'idar yare. Na haka idan kai kana nan sai ka faɗa kana ganin haramun ne, ka je ka riƙe kayan ka mana, kai karka ce Ubangiji, amma ka zo ka ce ko wani makar mu ce sai na faɗa, tunda ni na gamsu za a ce, kai da kake ganin ba za a ce ba karka faɗa, shikenan. Me sai ka lizunta mun mazhabinka? Ni ba zan iya lizunta ma mazhabina ba, kai sai ka lizunta mun naka mazhabin. Ko ya hakuri, yau ina jin dani zafi da yawa, ko dan na gaji ina jin kishirwa, ina jin abubuwa da yawa. Da haka dan Allah idan an tashi kar wanda ya tsaye da ni ko gaisuwa. Assalamu alaikum.